shirin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatar an tashi lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ta'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Alhamis 27 ga watan Oktoba 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim zai ba mu kanin labarai.
To Hanifa, shugaban Russia Vladimir Putin ya sa ido kan yadda dakarun bangaren kayyadaddun makamin nukiliya suka yi rawar daji jiya Laraba. An kwatanta zama Prime Minister da bakin Indiya Rishi Sunak yayi a Burtaniya da yadda bakar fata Barack Obama ya taba zama shugaban Amurka. Sannan a Iran wasu ƴan bindiga sun hallaka mutane akalla 15 a wani masallacin ƴan Shi'a baya ga wasu 40 da suka raunata.
To kanan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa Amurka ta ce za ta kwashi jami'an diplomatiya da aikinsu bai zama wajibi ba tare da iyalansu daga Abuja saboda barazanar tsaro inda su kuma gwamnatin Najeriya suka mai da martani ko me suke cewa
to insha Allah muna tabbatarwa cewa duk mun yi diplomatiya mutanen mu Allah ya samu zaman
Za kuma a ji cewa babban bankin Najeriya ya ce zai sake fasalin manyan takardun kuɗi na naira ya zuwa ranar 15 ga watan Disamba na wannan shekarar. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali wadda Grace Alheri Abdu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma kafin nan ga Ibrahim da kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Fadarar shugaban kasar Russia ta Kremlin ta ce shugaba Vladimir Putin jiya Laraba ya sa ido kan yadda dakarun bangaren kayyadaddun makamin nukiliya suka yi atisaye wanda aka shirya da zammar kwatanta yadda za a tunkari duk wani gagarumin harin nukiliya. Gidan talabijin na Russia ya nuna wani kwaifan bidiyo na yadda Putin ke kallon rawar dajin ta wani irkekin akwatin talabijin inda wasu komandojin soji suke ta bayanai. A rahoton ministan tsaron Russia Sergei Shoigu ya ce a rawar dajin an yi amfani da abubuwan da suka hada da jirgin karkashin ruwa mai makamin nukiliya da jiragen yaki masu dogon zango an kuma yi gwaje-gwajen nau'ukan makamai masu linzami. Fadar shugaban Amurka ta White House shekaran jiya Talata ta ce kasar Russia ta yi shaidar cewa za ta gudanar da wannan atisayen na shekara-shekara mai lakabin Aradu. Wannan atisayen na zuwa ne a daidai lokacin da ita kuma kungiyar kawance ta NATO ta fara rawar dajin nukiliyar ta shekara-shekara mai taken damar tsakar rana tun a ranar Litini. Wasu magoya baya sun kamanta zama Prime Minister Ingila da Rishi Sunak yayi da yadda Obama ya zama shugaban Amurka inda suka nuna kamanceceniyar hakan a zaben Barack Obama na shekara ta 2008. A matsayin bakar fata na farko da ya zama shugaban Amurka. Sunak wanda ba Indiya ne shine Prime Minister Burtaniya na farko da ba farar fata ba. An nada Sunak dan shekaru 42 cikakken mai bin addinin Hindu Prime Minister shekaran jiya Talata bayan da ya samu goyon bayan akasarin mambobin jam'iyyar Conservative a majalisar dokokin kasar kuma rabon a samu matashin shugaba haka a Burtaniya tun shekaru sama da 200. Wannan abun tarihin ya samu goyon baya daga dukkan bangarorin zauren majalisa lokacin da Sunak ya iso don sauraron tambayoyinsa na farko a matsayin Prime Minister. A Iran wasu ƴan bindiga sun bude wuta cikin wani masallaci ƴan Shi'a da yammacin jiya Laraba inda suka kashe mutane 15 tare da raunata wasu sama da 40 bisa ga bayanan jami'ai. An kai harin ne a masallacin Shah Shirak dake birnin Shiraz. Kafafen yada labaran gwamnati sun bayyana harin a matsayin na ta'addanci suka kuma ce an kama biyu daga cikin maharan zuwa yanzu dai babu wata kungiya da ta dau alhakin kai harin. Harin ya faru ne a ranar da daruruwa masu zanga-zanga suka yi tattaki zuwa kabarin Masa Amini dake arewa maso yammacin Iran don yin 40 na rasuwarta a hannun ƴan sandan tabbatar da da'a.
Anjima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Amurka ta ce za ta kwashe jami'an diplomasiya da aikin su bai zama wajibi ba tare da iyalansu daga Abuja saboda barazanar tsaro inda su kuma gwamnatin Najeriya suka mai da martani. Wakilin mu Hassan Maina Kaina ya aika mana da ƙarin bayani.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da kwashe jami'an diplomasiyar ta dake nan Abuja waɗanda aikin su bai zama wajibi ba zuwa gidan Amurka bisa abin da ta kira barazanar tsaro dake fuskantar Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar na cewar za a kwashe ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka dake nan Abuja da aikin su ba na gaugawa bane tare da iyalansu saboda abin da ta kira wai mamonan barazanar yuwar kawo harin ta'addanci a Abuja. Take kuma gwamnatin Najeriya ta mai da martani tare da yiwa Amurkan wankin babban bargo. Alhaji Lai Muhammad da ke zama ministan watsa labaran Najeriya ga abin da yake shaida mana.
I was in their right to say their people should go home if they want to. But we as a country have a responsibility to keep our country safe.
Amurka na da yancin ta ce su koma gida in suna so. Amma mu a matsayin mu na ƙasa, alhakin mu ne mu tsare ƙasar. Kuma wannan mataki na Amurka ko kadan ba zai tayar mana da hankali ba. Kuma menene wata gwamnati za ta kai wa mutananta? Sai aka ji. Sau nawa ake samun harbe-harbe a makarantu Amurka? Sau nawa ake samun kashe-kashe a Amurka? Sun iya hasashen wacce makaranta ce ta gaba da dan bindiga zai bude wuta akan kananan yara? Yanzu yan Najeriya da ke Amurka su ma ba sa fuskantar matsalar tsaro? Haba.
Ministan watsa labaran Najeriya kenan Alhaji Lai Muhammad. Shi ma kwamishinan ƴan sanda na birnin Abuja Mr. Sunday Babaji ya ce jami'an su suna ɗaukar matakai na fili da na ɓoye domin tabbatar da tsaro a birnin Abuja.
Alhamdulillah kafin yanzu muke yin abin da ƴan sanda muke kira operation order don mu ga an samu tsaro to mun yi shi. Kowane DPO namu da area commanders dinmu da sauran komandodinmu duk kowa ya riga ya san bangaren da zai yi bangaren farin kaya masu gano mana information intelligence duka da kuma haɗin kan mutanen gari to insha Allah muna tabbatarwa cewa duk mun yi deploy mutanenmu a ga cewa samu zaman lafiya.
Kwamishina Amurka tun gargaɗi yan ƙasar su cewar Abuja har yanzu akwai batun tsaro na kalubale.
Matakai da ya kamata mu ɗauka muna kan ɗauka tare da duk sauran jami'an tsaro duk kanmu a haɗe muna so mu tabbatar wa mutane cewa insha Allah wannan abun bai faru ba.
Kwamishinan ƴan sanda na birnin Abuja Mr. Sunday Babaji Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
A gaida Hassan Maina ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Ibrahim Dakashi na biyu na labaran duniya.
To Hanifa, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken jiya Laraba ya sake jaddada kudirin Amurka na tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigar ruwan Taiwan da kuma ganin an daidaita tsakanin China da Taiwan cikin lumana. Game da batun Taiwan, muna nan kan matsayar da ake tun shekaru gomai cewa waɗannan bambance-bambancen na buƙatar kula da su a kuma magance su cikin lumana, cewa ba zai yiwu ba kuma bai kamata ba wani ɓangare ya yi gaban kansa wajen canza yanayin da ake ciki a halin yanzu, musamman ma ta wajen amfani da ƙarfin soji, cewa muna da sahihin muradin zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigar ta Taiwan. A cewar Blinken jiya Laraba yayin wani taro da kafar labarai ta Bloomberg ta shirya. Kalaman na wannan babban jami'in diplomasiya na zuwa ne 'yan kwanaki kawai bayan da shugaban China Xi Jinping ya faɗaɗa ikonsa ya kuma ƙara ma muƙarrabansa girma bayan da ya samu wa'adi na uku a matsayin sakatare jara na jam'iyyar Communist ta China kuma babban jagoran sojojin ƙasar. A ƙarshe shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban Isra'ila Isaac Herzog a fadar White House jiya Laraba don tattaunawa kan matsalolin tsaron yankin gabas ta tsakiya, ciki har da barazanar da Iran ke yi da yadda Isra'ila za ta zurfafa dangantakarta da Larabawa a yankin. Biden ya jaddada ƙudurin Amurka na goyon bayan Isra'ila. Zan furta har sau 5 a tsawon lokacin da nake aiki, cewa Amurka ta kuduri aniyar goyon bayan Isra'ila bisa ga ka'idar mu, ra'ayoyin mu da kuma abubuwan da ke muhimmai gare mu. Abinda ya gaya ma Hazo kenan a gaban manema labarai gabanin ganawar tasu. An yi wannan ganawar ce gabanin yiwuwar samun sauyi a siyasar cikin gida ta kowace, yayin da Amurka da Isra'ila ke fuskantar zabuka a makonnin da ke tafi. Kawancen mu da kakkarfar alakar mu sun zarce dukkan bambance-bambancen siyasa da ra'ayoyi da kuma jama'iyyu, a cewar Hazo.
Sau a gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na gaba. Babban bankin Najeriya ya ce zai sake fasalin manyan takardun kuɗi na naira ya zuwa ranar 15 ga watan Disamba na wannan shekarar. Kudaden naira dai sun kudaden sune naira 200,500 da kuma 1,000. Amma kwararru a fannin tattalin arziki na ganin wannan canji ba zai rage farashin kayayyakin abinci a kasuwa ba. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton.
Wannan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ne ya sanar da haka ga manema labarai a Abuja, inda ya ce bankin ya nemi izinin yin haka daga wurin shugaban kasa Muhammadu Buhari, kuma ya amince da sauye kudaden. A nan Godwin Emefiele ne yake cewa sun riga sun dauki matakan rarraba kudaden zuwa bankuna domin mutane su samu sauye kudaden su daga tsofaffin zuwa sabbi. Emefiele ya ce ya ba bankuna dama su bude cibiyoyin sarrafa kudaden su daga Litinin zuwa Asabar domin karbar duk kudade da kwastomomin su za su mayar, sannan a ba su sabbin kudi. Emefiele ya ce za a ci gaba da amfani da tsofaffin kudaden har zuwa karshen watan Janairun shekara 2023. A ka'ida ya kamata a rika sauya takardun kuɗi duk shekaru 8, amma a yanzu an kwashi shekaru 20 ba a sauya takardun kuɗi da ake amfani da su a Najeriya ba. Wani abu da kwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati ya tsokaci yana cewa
a gaskiya idan gwamnatin Najeriya bata bi a hankali ba, duk tunanin da ake za a samu ci gaba ko kuma alfanun canjin da ake tunanin za a yi na launin kuɗin nan zai iya kawo cikas. Ma'ana kwalliya ba lalai bane ta biya kuɗin sabulu. A shekarun baya da aka yi irin wannan canjin launin kuɗi, mutane da yawa ma sun rasa rayukansu, wasu da yawa ya zamo sanadiyan karayan arzikinsu. Ina ganin idan aka ce dole sai an yi abin nan cikin kwanaki 45, jama'a da yawa za su yi tunanin zalunci ko ma kisanci ko rashin tausayi ko kuma wani tunanin cewa kawai ana kokari ne a gallaza mu mutane azaba.
Shi ma manazarcin harkar tattalin arziki Yusha'u Aliyu ya ce wannan sauyi ba zai kawo saukin farashin kayan masarufi ba.
Duka kokarin rage hawan farashi dake damun tattalin arzikin ƙasar nan wanda ya kai sama da kashi 20.77% daga kudaden ruwa na banki da kuma kudaden tsare-tsare na ba da basussuka na babban bankin Najeriya ba za su rage hawan farashi ba. To shi babban banki ya bada wani babban uzuri na cewa sama da kashi 80 na kudaden da aka buga domin a yi hada-hadan kasuwanci da hada-hadan kudi a cikin kasan, sama da kashi 80 na waɗannan kudade ba sa cikin bankunan kasan. To kin ga idan aka samu irin waɗannan kudade waɗanda suna da yawan gaske ba sa cikin bankunan kasan, to suna ina ne? Amma in kin tuna daga baya mun ta yin bayanin cewa da dama daga cikin kudaden kasan waɗanda ya kamata a yi kasuwanci da su yana hannun ƴan siyasa, wasu su suna hannun ƴan boko wanda ba sa so su kai kudaden su bankuna, da kuma wasu daga cikin kudaden suna hannun ƴan ta'adda.
Godwin Emefiele ya ce wannan sauyi zai sa bankin Najeriya ya sa ido akan harkokin kudade musamman waɗanda suka shafi harkar tsaro da ƙasar ke fama da shi a yanzu. A shekara 1999 ne aka kawo takardar naira 100, sannan aka kawo naira 200 a shekara 2000, naira 500 kuma an fito da shi a shekara 2001. sannan takardar naira 1000 an fito da shi ne a shekara 2005. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka sauka hoiba ku da maha tambaya nike da ku da maha tambaya nike da
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Kafu mai sallama da bakin namu da ke nazarin hanyoyin shawo kan abinda hukumomi ke dauka a matsayin bautar da kananan yara da ake yi a kasashen nahiyar Afirka da dama. A makon jiya, bakin sun ambaci matakai uku na shawo kan wannan matsala inda kuma za mu dora kenan yau.
Ya kamata duk dokokin da suke kula da wannan al'amarin aikin yara. Da kuma ma'aikatu wanda suke kula da su ya kasance suna aiki tukuru tsakanin su da Allah don su kawo gudunmuwa wajen tsaida wannan al'amarin saboda kage akwai ma'aikatan aiki kenan kwadago akwai ma'aikatan ministan shari'a wanda yake ciki kai har abin nan birgar ke da kai duka masu kula da wannan abubuwa amma sai ka gani a kwana a tashi kamar abin ana tuka yana ana kawo da kai kawai kai na kaba kenan ya kamata su ma su yi raskwana su diba su gani menene ba yayi cikin aikin nasu kuma yaya ne ya kamata a kawo gudunmuwa dan aikin nasu yayi tasiri sannan na ƙarshe sai a diba cikin wannan babban kundin na cin rani a diba a gani yadda ya kamata a doki wannan aikin yara da muhimmanci kuma a samu a biyo hanyoyi nagari wanda ya kamata cikin zuwa bakuncin ya zamanto an yi amfani da dokokin da ya kamata su kare yara daga wannan safarar da ake yi na kasa zuwa kasa
wato a dauki hukunci ko kuma a kafa dokoki masu tsanani
masu
haramta da fita da yara zuwa cikin
masu tsanani ba wai dole ba sai an zo ana ta kama mutane ana kai su kaso da sauransu saboda mu mun san wannan ba ta zuwa ko ina ba a taba maganin irin wannan abun ba ta wannan fannin su wanda suke wannan abun su ya kamata a shawo hankalin su kuma inda hali ya zamanto ana sama masa aiki wanda zai sa su mance da wannan haramtaccen aikin nasu
na'am Malam Ibrahim a ƙarshe waɗanne sharori ne zaka yi bayarwa kai kuma wanda za su yi zama mafitar wannan al'amari da ake ci
to shawara dai na farko ba ta wuce a ci gaba da waye al'umma kai malaman addini da hukumomi su ci gaba da waye mutane kai danganci da illa aikin yara tunda wasu har yanzu ganin suke kawai dubi ne ake yi abin baya da illa wasu kuma sun gani din ga illa amma saboda wasu dalilai nasu da wata aqida har yanzu sun ki lankwasawa amma in dai kullun a ci gaba da tunasarwa musu kullun a ci gaba da tunasarwa wata rana mutun ya race kai abin gare da ake gani gaskiya ne kenan kungiyoyin harhulla masu kare hakkin yara kada su gashi su ci gaba da ba mutane horo ne a san yadda za a yi a kare yara daga wannan aiki na biyu akwai zancan muhimmancin aka yaro makaranta tunda Niger yanzu mun roye ba ma matsalar ba ma na ba aka yaran bane a'a ana kaiwa to yanzu ya ne za a yi yaran su ci gaba da karatu har su kai wannan mataki har su kai wani aji na karatu tunda aiko kirgagar ake yi ta kyautatuwar rayuwa cikin duniya wanda kowane lokaci an kai jiyo rahoto a ce ai Niger na baya sai mutane su yi ta dijojin waya a ce mu ba mu yarda kasa yanzu kamar wacce ake ta wuce Niger kasa kamar wacce alhali ba su tambaya wai menene ke sa Niger din yana yau baya cikin abubuwan da ke sa kashin wanda ake ba Niger matsayin da ake ba Niger yana dawowa baya akwai hadda dadewar yara cikin karatu mutane ba su san da wannan ba sannan kuma akwai
abin da ya danganta yawan likitocin da ya kamata a kai ga yawan wagga al'umma su ne ba wai wani dogayen gida shi aka aiki da su ba yawanci ba wasu mutoci ba a ba wannan bane kenan yanzu babban aikin da za a yi na ji dadi da gwamnati ta hidu wannan tsari na makarantun kwana na ƴan mata to ina ganin ɗan an ka jarraba shi an kaga abin da ya bada ya kamata kuma a jarraba makarantun kwana su ma na maza tunda ai ko ana son ai lakwal din Bahaushe ke cewa sai da ruwan ciki ake jin ruwan Nigeria wanda bai da abin da ya ci ba abin da zai ba yaro ya ci ana so ko ba a so lakwal din ba za ta nisa ba
ba zai ilimi
ne ka ji lakwal ya ba baka ci so ba gobe ka ji ko fura baka sha ba jibi dole kai kwana ko wani aboki ne gari ku je ku ruciyawa ko ku je ku wani abu dan ka samu zara ka samu garugo ka sai kai maza kenan wanda ake nan ana raskwana ana ganin yankuna yankuna na kasa inda ke da ko mutane ana son ha galabeta ana gina makarantun kwana na mata ya kamata wannan binciken a yashi a kai shi kuma haga su karankan su ƴan samarin da maza a kawo su waɗanda suna cikin yankuna waɗanda mutane ba su da ƙarfin su bi sau da kafa yara har su kai wani mataki na karatu ya kamata shi ma wannan ayi shi sannan na yarda da bashar inda yake zancan ya kamata a canza fasalin yadda mata hayar boko ke taya ta tunda ba kowa bane ke iya shiga boko har ya kai ƙarfi har ya kai kululuwa a'a yanzu ni zan baka misali me yasa nace haka nan ni a shekarar da aka samu sai'i garin mu mun kai musatti
ajin farko
ajin farko da ni raskwana daga baya bayan dun mun girma ni ga mun bi da mu haka jami'a cikin mun sattu
ina saura
duk ga hanya an yi ta zubda kenan wanda ba shi iya karatu har shi dogo ya kamata tunda wuri su masu bada horon su lura da wanda ba shi iya dogon karatu nan ya kamata a kai shi wajen koyon aikin hannu kuma koyon aikin hannun ma nan ma mun fara ganin akwai wani cikas ba kasawa ka koya ma yaro aikin hannu cikin wani yanki inda abin da an koya mishi a shekara sai a yi bai wuce so guda ko su biyu za a buƙata masu wannan abin kamar yanzu ka koya mutum mai Nijeri yana cikin wani
mun koyi
aikin kafinta ko kuma aikin buga kohohi waɗannan wanda ake sa gida duka cikin garin nasu sai a yi shekara wani bai gina siminti ba balle a kawo jino na asa duk ginin laka ne balle an baya neman wannan abubuwan yanzu ya sa kenan nan ma ya kamata a ce an yi raskwana horon da ya kamata a bada tunda boko ma menene an yi tayi an yi tayi mutane na sa ɗiyansu suna ganin kamar in ka sa yaro boko ka huta biyar da aka sai ya kai labari yanzu ta yaya ta yaya mutane na karuwa ayyuka na ragewa ya kai yanzu dan kai boko ba gama lahiya bane dan kai boko ba labari za ka kaiwa ba kenan wannan abin shi ma yana cikin abubuwan da kuma ya sarar da gwiwan wasu uwaye suka ce akwai abin da kowane lokaci ake cewa model abun gwaji cikin gida in aka bace wanda ke babba aka riga sa shi yayi bai kai labari ba to na bayan nan fa duka akwai waya cewa za su yi wa na ma din ga yanan da yayi me yayi ni za ni ci gaba da ina bara diyana suna tiya daga baya suna dawowa ba su yi kobi ba kaga wannan matsala an same ta wajen boko yanzu wajen koyan aikin hannu ma il foku a yi la'akari da wannan abun ka a koya ma yaro abin da in ya koyo ba zai ci umfanin shi ba a koya ma yaro abin da in ya koyo shi ci umfanin shi sannan
na ƙarshe ba
a ƙarshe an yi magana su bashar yayi magana su waɗanga masu ɗaukar yara suna ƙetare ƙasa da su lalle sanin kowa ne har zuwa baya bayan nan akwai sakaci na hukuma tunda ba shi wa kana ganin mata ga suna ayari guda sun taho da yara kuma har za su tsallata iyaka ka ji musu magana in balaguro ne wanda cikin kasa an yarda kuna iya ku ce za ku ta hayawa gaggari za ku ta hayawa ganin dangi za ku ta hayawa jimki mai tsallata iyaka tare da ayarin da yara kuma alhali in ma aka ce ku waro sakarin haifar yaran nan ba ku da daga nan ai an san akwai wata manufa kenan nan ma ya kamata a ce
a sa ido sosai akan iyakoki
kwaran matakai a sa ido sosai na gani kwanukan baya hukumomi sun tsaye da cikin jihar nan tare magana tsakanin jihar Zamfara da Agadez wani ayari na wasu mata wanda za su tsaya sun ba wasa za su ba ba hawa su wasa ba kenan dole sai an sa ido dole sai ayi takatsantsan dole kuma sai an dauki matakai wanda ya kamata domin a shawo kan matsalar aikin yara
nan kuma zamu da sa'aya akan wannan batu sai mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Bashar Mamman shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula da dan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa sai jagoran tattaunawa Suleiman Muni Barma a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada kuma ta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri.
Kun wadi ko kan wadi
wadi haba
in yi shuru ko in yi magana
mata su baka amsa ashe
kan jama shi ta mai tutarwa
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Fadar shugaban ƙasar Rasha ta Kremlin ta ce shugaba Vladimir Putin jiya Laraba ya sa ido kan yadda dakarun bangaren kayyadaddun makamin nukiliya suka yi atisaye wanda aka shirya da zammar kwatanta yadda za a tunkari duk wani gagarumin harin nukiliya. Gidan talabijin na Rasha ya nuna wani faifan bidiyo na yadda Putin ke kallon rawar dajin ta wani kirkeken akwatin talabijin inda wasu komandojin soji suke ta bayanai. A rahoton ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya ce a rawar dajin an yi amfani da abubuwan da suka hada da jirgin karkashin ruwa mai makamin nukiliya da jiragen yaki masu dogon zango an kuma yi gwaje-gwajen nau'ukan makamai masu linzami. Wasu magoya baya sun kamanta zama Prime Minister Ingila da Rishi Sunak yayi da yadda Obama ya zama shugaban Amurka inda suka nuna kamanceceniyar hakan a zaben Barack Obama na shekara ta 2008 a matsayin bakarfata na farko da ya zama shugaban Amurka. Sunak wanda ba Indiya ne shine Prime Minister Burtaniya na farko da ba farar fata ba. An nada Sunak dan shekaru 42 cikakken mai bin addinin Hindu Prime Minister shekaran jiya Talata bayan da ya samu goyon bayan akasarin mambobin jam'iyyar Conservative a majalisar dokokin kasar kuma rabon a samu matashin shugaba haka a Burtaniya tun shekaru sama da 200. A Iran wasu yan bindiga sun bude wuta cikin wani masallaci yan Shi'a da yammacin jiya Laraba inda suka kashe mutane 15 tare da raunata wasu sama da 40 bisa ga bayanan jami'ai. An kai harin ne a masallacin Shah Shirak dake birnin Shiraz. Kafafen yada labaran gwamnati sun bayyana harin a matsayin na ta'addanci suka kuma ce an kama 2 daga cikin maharan. Zuwa yanzu dai babu wata kungiya da ta dau alhakin kai harin.
To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kama an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim da ya taya ni gabatar da shirin da Salamu Abu da ya hada shirin sai kuma injiniyan mu na yanzu Jimmy Cook ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu ni lafiya.